sashen Hausa na muryar Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanmu da asuba da fatan an waye gari lafiya. Sunana Sarfil Hashin Gumel Taraba bai ku mai kira da sauran abokan aiki. Muke ka muku wannan shirin yau Laraba 16 ga watan Disamba shekarar 2020. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanan labarai.
To Sarfil a jiya Talata ɗan tawaye daga kungiyar ta'addancin Boko Haram sun dauki alhakin sace ɗaruruwan yaran maza daga wata makaranta a jihar Katsina dake arewacin Najeriya a makon da ya gabata. A jiya Talata kuma zababben shugaban Amurka Joe Biden ya faɗa wa shugaban 'yan Republican masu rinjaye a majalisar dattawa Mitch McConnell yayin wata hira waya cewa koda suna da sabani akan abubuwa da dama amma kuma za su iya yin aiki tare akan wasu abubuwa. A hali da ake ciki kuma shugabannin Republican da Democrat sun ci gaba da tattaunawa a jiya Talata a kokarin cimma yarjejeniya akan sabon tallafin coronavirus batun da 'yan majalisar suka gaza cimma a cikin wata da watanni.
Kanar labaran kenan aka saurara a cikin shirin zamu ji halin da ake ciki game da neman ɗaliban da aka sace a jihar Katsina.
Ba abin da ke gaban mu tabbatar da cewa in ba inda ya zama dole ba ba a yi harbe-harbe wanda za a iya sa yaran cikin haɗari ba. A tabbatar da an amsu su cikin koshin lafiyarsu.
Duk dai akan batun tsaron zamu ji matakin da majalisar dattijai ta Najeriya ke ɗauka don ganin an samar da tsaro a ƙasar.
Wannan ta ƙara fitowa ta ƙara tabbatar da abubuwan da muka sha faɗa na gazawa da kasawa da rashin iyawa da kuma rashin kishi na shugabannin tsaro da kuma shi kanshi shugaban ƙasa Malam Muhammadu Buhari.
Haka kuma zamu tsallaka da muhudin Niger domin jin wainar da ake toya a fagen siyasar ƙasar kwanaki kaɗan kafin ranar babban zabe. Muna tafi da shirin baki mai yanka wuya wanda Murtala Faruk Sanyin ne shirya kuma zai gabatar. Amma yanzu sai a gyara zama domin sauraron cikakkun labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakuba Kiri. Hajiya Talata ɗan tawaye daga kungiyar ta'addancin Boko Haram sun dauki alhakin sace ɗaruruwan yaran maza daga wata makaranta a jihar Katsina dake arewacin Najeriya a makon da ya gabata a wani gagarumin hari a wannan shekara, lamarin da ya haifar da fargaba da bazuwan tashin hankali a yankin. Sama da ɗalibai 300 ne ba a gano su ba daga makarantar sakandaren gwamnati ta koyar da kimiyya a garin Kankara bayan da 'yan bindigan ɗauke da muggan makamai suka kai hari a makarantar a ranar Juma'a, ko da yake wasu ɗaliban sun samu sanarce. Gwamnati da maharan suna tattaunawa akan makomar yaran a cewar Malam Garba Shehu mai magana da yawun shugaban Najeriya Muhammadu Buhari. Ya ce maharan sun yi tuntuɓa kana ana tattaunawa da su akan batun kare lafiyar yaran da kuma dawo da su gida, in ji Malam Shehu a wani sakon Twitter yayin da yake magana da gwamnan Katsina Aminu Masari. Sai dai jami'in bai bayyana ko Boko Haram ake tattaunawa da ita ko kuma wata kungiya daban. A wani sakon faifan sauti akan halin na ranar Juma'a, Shekau ya ce kungiyarsa ce ta sace yaran makarantar saboda koyarwar kasashen yammacin duniya sun saba wa koyarwar musulunci. A jiya Talata, zababben shugaban Amurka Joe Biden ya ce ya faɗa wa shugaban 'yan Republican masu rinjaye a majalisar dattawa Mitch McConnell yayin wata hirar waya cewa koda sun saba akan abubuwa da dama amma kuma za su iya yin aiki tare akan wasu abubuwa. McConnell da yake bayyana amincewarsa ga nasarar Biden ya faɗa a jawabin majalisar dattawa a jiya Talata cewa ƙuri'un wakilai 306 da Biden ya samu akan ƙuri'u 232 da Trump ya samu ya tabbatar da ikirarinsa na samun wa'adin shekaru hudu a fadar White House. Ya zuwa wannan safiya, ƙasarmu ta samu zababben shugaban ƙasa da zababben mataimakin shugaban ƙasa a hukumance, in ji McConnell. Ya ce miliyoyi da dama a cikinmu na sa ran sakamakon zaɓen zai karkata a wani wuri, amma tsarin gwamnatinmu ya tanadi hanyar da za a tabbatar da wanda za a rantsar da shi a ranar 20 ga watan Janairu. Ƙuri'un wakilai sun raba gardama. Trump da yake ci gaba da ƙorafe-ƙorafe marasa tushe cewa an yi masa magudi na neman sake zaɓensa, bai mai da martani nan take akan amincewar da McConnell ya yi cewa Biden ne zai zama shugaban Amurka na cikin 46. A maimakon haka ya kafe wani sakon Twitter cewa an fitar da shaida masu tarin yawa da ke nuna an tafka magudi a zaben, lamarin da ba a taɓa ganin irinsa ba a ƙasarmu. a hali da ake ciki kuma shugabannin Republican da na Democrat sun ci gaba da tattaunawa a kokarin cimma yarjejeniya akan sabon tallafin coronavirus batun da 'yan majalisar suka gaza cimma a cikin wata da watanni. Idan ba a cimma yarjejeniyar ba, lokacin muhimman shirye-shirye zai kare a ƙarshen wata, ciki har da batun tallafi ga Amurkawa da suka rasa ayyukansu wanda yawansu ya kai miliyan 12, da kuma umarnin hana fitar da mutane a cikin gidaje, shirin da ya taimaka wa Amurkawa miliyan 40 suka samu matsugunai a lokacin sanyi. Kudin tafiyar da ayyukan gwamnati kuma zai kare zuwa ranar Juma'a, yayin da ɗan lokacin da aka ƙara yake ƙarewa. Zababben shugaba Joe Biden ya ce ko da 'yan majalisar sun cimma yarjejeniya a kan tallafin a wannan wata, tallafin da za a bayar nan gaba zai buƙaci tattaunawar sabuwar majalisa wanda za a rantsar da ita a farkon wata mai zuwa.
In an jima kaɗan, Baba zai sake dawowa da labarai. Kafin nan, gwamnatin jihar Katsina da ke arewacin Najeriya, wacce ke cikin jimami da alhini game da 'yan makarantar da 'yan bindiga suka sace a ranar Juma'a da ta gabata, ta fito ta bayyana cewa askarawan tsaro suna cikin dazukan da bayanan sirri suka nuna cewa maharan na can. Gwamnan jihar Aminu Bello Masari ya bayyana haka a hirarsa da wakilin Musani Sha'ibu Malamfashi game da lamarin.
To, na farko dai muna cikin halin juyayi da kuma damuwa kwarai da gaske. To, amma tun daga ran Lahadi da jami'ai na gwamnatin tarayya da ministan tsaro da duka shugabannin aikin tsaro na kasan nan suka bayyana, kuma suka turo mutane suna cikin daji. Babban abin da ke gabanmu tabbatar da cewa in ba inda ya zama dole ba, ba a yi harbe-harbe wanda za a iya sa yaran cikin haɗari ba. So, kokarin da ake ta yi kenan a tabbatar da an so su cikin koshin lafiyarsu. Kuma jami'an tsaro sun gama tattara kusan bayanai da suke nema, yanzu haka suna cikin daji, sun fara shiga dajin da nan jihar Katsina da inda ake zargin yaran suna cikin jihar Zamfara suna aiki. To, har yanzu dai muna jiran su, basu ba mu wani cikakken bayanin abin da suke ciki ba, amma dai mu muna nan ko da shi a cikin saurare, kuma mun bude inda za a samu labari da kuma jami'an da za a samu a kankara da kuma nan Katsina wanda za su yi wa iyayen yara bayani da kuma irin kuma su neman labarai.
Ban sani ba ko akwai wani sakon da kake da shi ga su iyaye da kuma dangunan waɗannan ɗalibai waɗanda iftila'in nan ya faɗa masu, kuma wanda har yanzu ba su koma gida ba.
To, babban sako na gare su shine ƙara ba su hakuri da kuma ƙara yin hakuri da taimakawa da addu'a da kuma duk abin da ake jin za a iya. Abin yana da tashin hankali fiye da yadda za a iya bayyanawa. To, amma in al'amari ya zama muƙaddari, to sai a rungume shi. Wannan kuma ba wai ya ɗauki nauyin da ke wuyan mu a matsayin gwamnati, jami'an gwamnati ba ne. Insha Allahu za mu yi kokari duka abin da ya kamata an so yaran nan, kuma mun fara ɗaukan matakan da in Allah ya yarda har abada irin haka ba za ta ƙara faruwa a wato makarantu ko an so wurare da al'umma, musamman yara da mata ke taruwa.
Ta baki mai girma gwamnan jihar Katsina kenan, Right Honorable Aminu Bello Masari.
Sani Sha'ib Malamfashi, muryar Amurka daga Katsina a Najeriya.
A gai da Sani Sha'ib Malamfashi, har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka ne daga nan birnin Washington DC. Ga Baba ya dawo da labarai.
Sama da kananan yara miliyan 2 a yankin Tigray na kasar Habasha aka yanke su daga samun taimakon kayayyakin jin kai sama da wata guda, a cewar Majalisar Ɗinkin Duniya a jiya Talata. Muna matukar damuwa saboda idan aka ci gaba da jinkirin isa gare su, za su ƙara shiga cikin mummunan hali na rashin samun abinci, kamar irin abinci da ke taimakawa masu fama da tamowa, da kuma rashin magunguna, da rashin ruwa, da rashin mai, da rashin wasu muhimman abubuwan rayuwa da suka yi karanci a wurin, in ji daraktan asusun ƙananan yara ta Majalisar Ɗinkin Duniya, Henrietta Fore, a wata sanarwa da ta rubuta a jiya Talata. Ford ta ce Majalisar Dinkin Duniya ta shirya tsabta kai kayayyaki da ayyukan da ake bukata na jinyar masu tamowa a yankin da ake gwabza yaki, amma tana bukatar daman shiga yankin Tigray da yanzu Addis Ababa ke hanawa. An yanke hanyoyin sadarwa kana an takaita shiga yankin na Tigray tun lokacin da rikici ya barke a ranar 4 ga watan Nuwamba, lamarin da ya hana hukumomin jin kai kimanta bukatar da ake nema a gurin. A ƙarshe, a jiya Talata a tarzoman Ukraine, 'yan sanda sun yi amfani da barkonon tsohuwa domin tarwatsa masu zanga-zangan ƙin jinin saka dokar hana zirga-zirga a dandalin tsakiyar birnin Kyiv, inda aka taɓa gagarumin tarzoman shekarar 2014 da ta yi sanadiyar hambarar da tsohon shugaban ƙasar Viktor Yanukovych. Dubban masu zanga-zanga da suka hada da masu kananan kasuwanci sun kalubalanci shirin rufe kasar sakamakon coronavirus wanda za a yi a ranar 8 ga watan Janairu, wuni guda bayan bukin hutun Kirismeti a duniya. 'Yan sandan sun afkawa masu zanga-zangar yayin da mutane suka fara kafa dakunan tanti a dandalin.
Labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Madalla. Bayan zazzafin muhawara da Majalisar Dattawan Najeriya ta yi a kan rashin tsaro a ƙasar, ta soke batun gayyatar shugabannin hukumomin tsaro. A maimakon haka, ta baiwa gwamnati umarnin aiwatar da shawarwari da ke kunshe a wani rahoto da Majalisar ta kaddamar a kan tsaron ƙasa. Wakilinmu Madina Dauda na ɗauke da ƙarin bayani a wannan rahoton.
A gudumawa daban-daban da sanatocin suka bayar, sun nuna damuwa sosai da Allah wadai da kashe-kashe da rasa rayuka da kuma sace-sacen mutane da ke aukuwa a fadin kasar da kuma abin da suke ganin gazawa ta hukumomin tsaro wajen magance matsalolin. Sanata Abubakar Kyari shine mai wakiltar Borno ta Arewa a Majalisar Dattawa, wanda ya koka akan wani hari da 'yan Boko Haram suka kai sansanin 'yan gudun hijira a Tumur ta jihar Difa a jamhuriyar Nijar.
Ranar Asabar 12 ga watan Disamba, a misalin kamar karfe 8 na dare, to shine aka je aka kona garin, aka kuma kashe mutane su 25, kuma wuta ta kama har ta kona su har lahira su kuma kamar guda 9, da kuma akwai wanda suke cikin guduwa suka je suka fada cikin kogi da yake gefen garin, kuma su har su 3 kuma suka rasa rayukansu.
A lokacin da ɗan Majalisar Dattawa daga jihar Katsina Bello Mandi yake bayaninsa, ya jaddada muhimmancin nauyin da kundin tsarin mulkin ƙasa sashi na 14 ya ɗora wa gwamnati, wato ba da tsaro ga al'ummominta, amma yana ganin sai mahukunta sun tashi tsaye sosai domin a kubutar da ɗalibai da aka sace a mazaɓarsa.
Kudin da na kawo shi ne gwamnati ta shiga cikin maganan nan. Yaran nan a ga yadda za a mayar da su wajen iyayensu kuma su kula da karatunsu lafiya. Wannan kuma abu ne wanda ita Majalisar Mutanen ta taɓa zama da duk 'yan sirrukin da ke ƙasar nan, kuma ta hido da takarda wadda kuma an tura ma shugaban ƙasa, kila hayan suna da nazari a kanta ne. Amma ɗaya daga cikin abin da aka yi da shi kenan yau wannan abu da muka ce a yi su a ƙara duba wannan takarda, kila ina ganin za a samu sauƙi idan aka yi abin da muka ba da shawara a yi.
To sai dai mai nazari a al'amuran yau da kullum, Dr. Yahuza Ahmed Getso, ya nazari cewa aukuwan wannan mummunan al'amari na sace ɗaliban makaranta a ƙanƙara ya ƙara ƙarfafa kiraye-kiraye da wasu 'yan Najeriya suke yi akan shugabannin hukumomin tsaro a ƙasar.
Wannan ta ƙara fitowa, ta ƙara tabbatar da abubuwan da muka sha faɗa na gazawa da kasawa da rashin iyawa da kuma rashin kishi na shugabannin tsaro da kuma shi kanshi shugaban ƙasa Malam Muhammadu Buhari. Abin takaici da tsoro na anan shine rufe waɗannan makarantu da aka yi na jihar Katsina kuskure ne. Dalili shine na ɗaya, ana ƙarfafa waɗannan 'yan ta'adda masu aikata wannan laifi da cewar gwamnati sun fi ƙarfinta kuma gwamnati tana da tsoro a gare su.
Majalisar ta buƙaci shugaban ƙasa Muhammadu Buhari da ya duba lamarin, sannan ya daddauta aiwatar da shawarwarin da kwamitin majalisar kan matsalolin tsaro suka bayar, wanda ya kunshi hukunci da majalisar ta yanke a matsayin hanyoyin magance matsalolin tsaro a faɗin ƙasar. Batutuwan sha'anin tsaron nan dai shine a yanzu ya fi ɗaukan hankalin mafi yawan al'ummomi a cikin ƙasar. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Madina Dauda, to daga Najeriya sai mu tsallaka jamhuriyar Nijar, inda ya rage kwanaki 10 a fafata a zaben shugaban ƙasa. Tsohon shugaban gwamnatin mulkin soja, bugu da ƙari ɗan takarar zaben shugaban ƙasa ƙarƙashin inuwar jam'iyyar PGP, Dubura Janar Sule Jibo, ya bi sahun 'yan takarar da ke shakku akan halaccin takardun ɗan takara Bazoum Muhammad da ake zargi da jabin takardar shaidar zama ɗan ƙasa. saboda haka ya shigar da kara gaban kotun tsarin mulkin kasa ta duk wannan batu da idan rahama. Wakilin murya Amurka a Yamai Sulaiman Barma ya aika mana da karin bayani.
A wani taron da ya kira taron yi wa 'yan kasa jawabi, tsohon shugaban gwamnatin mulkin sojan ya bayyana damuwa a game da cece-kucen da ake fuskanta a dangane da halaccin takardar Bazoum Mohamed na jam'iyyar PNDS tarayya mai mulki.
Que les candidats de 11 de nos compatriotes ont été rejetés.
Yace idan kuna tune kotun tsarin mulkin kasa ta yi watsi da takardun wasu 'yan takarar zaben shugaban kasa kimanin 11 saboda rashin cika ka'ida. Waɗannan 'yan kasa sun cancanci yabo saboda yadda suka karɓi hukunci take yanke. A ɗaya ɓangare, wasu daga cikin amintattun 'yan takara na ƙorafi a game da takarar wani abokin karawarsu, wato Bazoum Mohamed. Ƙorafinsu na da ƙarfi domin sun nuna shakku a kan takardun da yake amfani da su a matsayin na shaidar zaba ɗan kasa. Alhali kundin tsarin mulkin kasa a ayarsa ta 47 ya ce ba za ka nemi shugabancin kasa ba muddin kai ba ɗan Nijar na asali ba ne. La'akari da mahimmancin wannan batu ya sa ɗan takarar na jam'iyyar PGP dubara ya umarci lauyoyinsa su shigar da takarda a gaban kotun tsarin mulki domin ta fassara wa 'yan kasa abin da ayar doka ta 47 ta kundin tsarin mulkin kasa ke nufi ɗan Nijar na asali a dokance.
J'ai demandé à mon conseil d'introduire une requête devant la Cour constitutionnelle pour que notre haute juridiction nous dise clairement.
Sannan tsohon shugaban gwamnatin mulkin sojan kasar da Niger ya yi kira ga shugaba Isu Muhammadu ya kira taron majalisar shugabannin kolin kasa Conseil de la République domin tantaunawa akan wannan cece-kuce.
Pour convoquer le Conseil de la République.
Da yake mai da martani a makon jiya jim kaɗan bayan da kotun tsarin mulki ta yi watsi da karar da wani ɗan takara na ɓangaren adawa Abdulkadir Umar Alfa ya shigar yana korafi makamancin wannan ɗan takarar jam'iyyar PNDS tarayya Bazoum Mohamed ya ce wa masu hamayya da shi su yi haƙuri har ranar 27 ga watan Disamba inda akwatunan zaɓe za su raba gardama. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
A gai da Sule Mummuni Barma. Wannan shiri na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 19:31.49 da kuma 60 sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Baya ga haka a duk lokacin da kuke so za ku iya zuwa shafin mu na yanar gizo voahouse.com domin sauraron shirye-shiryen mu. Yanzu kuma gashirin mu na gaba.
Baki mai yanka wuya. Rashin amsa gayyatar majalisar wakilai da shugaba Buhari yayi dangane da tabarbarewar tsaro na haifar da cece-kuce. Jama'a assalamu alaikum. Korafi na ƙara yawaita akan tabarbarewar sha'anin tsaro a arewacin Najeriya bayan da 'yan kwanan nan wasu 'yan bindiga suka yi awon gaba da ɗaliban makarantar sakandare ta maza da ke kankara ta jihar Katsina su fiye da 300. Wannan lamari dai yana zuwa ne 'yan kwanaki bayan da 'yan ƙungiyar Boko Haram suka yi wa wasu manoma fiye da 40 yankan rago a garin Zabarmare ta jihar Borno. Aukuwar lamarin ya sa majalisar wakilai ta Najeriya ta gayyaci shugaban kasa Muhammadu Buhari da ya bayyana a gabanta domin bayani akan yanayin da kasa take ciki na matsalar tsaro da ke neman shige makaɗi da rawa. Duk da yake shugaban ya amsa gayyatar da farko har ya yi alkawarin zuwa zaurin majalisar a ranar Alhamis da ta gabata baya ta haihu, domin kuwa Buhari bai tsayar da gemu akan maganar ba. Abubakar Malami shine ministan shari'a na Najeriya. Ya kuma bayyana dalilan da suka hana shugaba Buhari bayyana a gaban majalisar kamar yadda aka tsara.
Shugaban kasa shugaba ne mai cikakken iko, kuma ba shi da wajarci a tsarin mulki na yin shela, na yin kuwa da ainihin bayyanar da matakai waɗanda ya ɗauka domin kai Najeriya ga nasara ta wasu sabon nasarorin tsaro.
Ana ganin ku ne magoya bayansa kuka yi tukun-tukun hana shi zuwa domin ya amsa gayyatar da shugabannin majalisa suka same shi suka yi masa, kuma har an sa rana har an ma shirya za a je. Baka ganin kamar girmamawa ne shi dan demokradiyya ya nuna cewa shi yana karkashin tsarin mulki kuma a shirye yake ya gabata wurin majalisa ya amsa bayanai ko tambayoyi idan suna da akan shugabancin da yake wa kasa.
Ake wanda ya danganci kwanciyar hankali zaman lafiyar Lebanon Najeriya. Saboda haka idan kana magana abin da ya danganci ci gaba da limana wadda ta danganci Najeriya da kuma tsari na doka tsarin mulki, to magana da ta danganci kuskurima irin ta shawa da makamantan su ba ta tabbata taso ba. Saboda haka abin nan akwai cutarwa ga Najeriya a matsayin kasa. Ɗan majalisar nan wani baka iya wa wani kaidi, baka iya mai birki kan tambaya wadda ta danganci hanyoyin da an ka ga nasarorin da aka samu ta fuskar tsaro. Saboda haka idan wannan tambayar ta taso kuma shugaban kasa bai bada bayanin ta ba, in ya bada bayanin ta bane, in bai bada bayanin ta bane, a cikin wannan yanayi to kamewa shi ya zama alheri har Allah ya nuna muna cewa matsalar nan da ke da nasaba da tsaro mun yi maganin ta karshe ka.
Amma wasu na ganin yanka kusan mutane 100 a cikin gonarsu da ƴan kungiyar Boko Haram suka yi, ya kamata a ce hankalin kowa ya tashi kuma a kira shugaban kasa shi bada bahasin me yasa irin haka ya faru, aka kasa kare wannan mummunan barna da ba a yi ta ba kafin ya zo mulkin Najeriya.
Kokarin da shugaban kasa ya yi na rike sirrinsa akan matakai da ke da nasaba da wannan yaki, su suka sa aka kai ga nasarar kwato ƙananan hukumomi 14, su suka sa aka kai ga nasara a ce wayar gari a kwana a tashi wata shekara babu tashin bom. Yau an waye gari, majalisa ta nemi cewa a fallasa waɗannan matakai ga ƴan ta'adda, a waye gari su bai da martani, ba wa shugaba ƙasa adalci ba kasancewar yaƙi ɗan zamba domin ainihin makamanka, domin ainihin matakanka sun fallasa, ba ka da sauran sirri bare ka yi magana nasarar tsari.
To sai dai da alama waɗannan dalilan ba su sami karɓuwa ga akasarin ƴan majalisar ba. A ta bakin Dr. Balarabe Shehu Kakale, ɗan majalisar mai wakiltar Bodin Gadangi Shuni Tureta daga jihar Sokoto.
Gayyata aka yi ma shugaban ƙasa, mai girma shugaban ƙasa Muhammadu Buhari, ba san ma ce aka yi mashi ba. Don haka har yanzu mun ba mu ɗauki cewa ba zai zo ba, saboda takarda aka tura a hukumance, kuma muna jiran bayani ko kuma saƙo ne da zai mayar wanda shi ma a hukumance zai aiko, kuma ya ce zai aiko. Daga farko ka san ya ce zai zo, sai aka samu wacce ce tuce haka musamman can bangaren su fatin APC suka shiga suka fita na cewa mai girman shugaban kasa kada ya zo. Ina cikin wanda sun kasa hannu a wannan motion din da shi honorable Ahmed Satume. Wannan bayani da aka yi abu aka yi kadamar da ake na cewa shugaban kasa ya kamata a musa kiran majalisar kwari a musa kira a rubuce yake a kundin tsarin Najeriya Constitution 1999. Akwai wurare fiye da 8 inda tabbas halak malak majalisa tana da ƙarfin ikon gayyatar shugaban ƙasa, ba ma gayyata ba, har ma sammaci. Amma wannan ba sammaci ba ne, don muna girmama shugaban ƙasa.
Amma ministan shari'a ya bayyana wasu tanade-tanaden kundin tsarin mulki, inda ya bayyana cewa wato watakila shugaba Buhari yana da ƙarfin ikon da watakila ba zai iya amsa wannan gayyata ba.
Yadda mai girma ministan shari'a ya yi magana kai musamman sashi na 218 ƙaramin sashi na 1, ai akwai sashi na 4 da kuma sashi 219, duk waɗannan sun nuna kaga constitution nan duk zai bude mahajin. Sun nuna majalisa tana da ƙarfin gayyatar duk wani ɗan ƙasa domin bayani na abubuwan tafiyar da gwamnati, wanda musamman majalisa ta yi doka a kai ko kuma tabbara kasafin kuɗi a kai. Majalisa na iya gayyatar shugaban ƙasa domin tattaunawa ne da inganta abubuwan tsaro da na harsoshin tsaro da sauransu, ba wai sai an zo a buɗe an faɗi yadda ake tafiyar da dubarun yaƙi ko na ba, a'a shin wani irin ƙoƙari ne ake yi?
Dama abinda ministan ya faɗa kenan, yana ganin cewa wannan abu ne wanda ya shafi sha'anin tsaro, kuma a ra'ayin shi gani yake bai kamata a ce shugaba Buhari ya zo ya fallasa irin dabarun da ake yi a gaban majalisa ba.
To ai ina ganin an ka samu jibi na fahimta a ta fahimta ba kira mu aka yi mai girma shugaban ƙasa na cewa ya zo majalisa don ya faɗi kwatta hilla dubaru da salo na yaƙi da ta'addanci da yake, a amma shin ina aka kwana shekara 6 suka fito, ina muke yanzu, nina na aka yi don ina san kokarin da ake, sannan ina ake gani ake da wasu matsalar kuɗi ta ko matsalar doka ko kuma zartar da dokokin da ake, don akwai ma ana muna yin doka, majalisa na yin doka ta ƙara mu shugaban ƙasa ƙarfi a cikin wannan kudi da aka gabatar, an ce har da cewa a zartar da dokar taɓaci ga sashen tsaro. Ai majalisa kake da ƙarfin ikon bawa shugaban ƙasa dama zartar da dokar ta ɓaci. Idan aka zartar dokar ta ɓaci, duk wani kayan aiki da ka sani ko wani iri shugaban ƙasa yana da ikon amfani da su ba da tambaya ba domin ceto rayuwar al'umma.
Amma wasu na ganin cewa watakila ko 'yan majalisa ko fusata hasali ma akwai raɗe-raɗe ko kuma wasu rahoton da ke bayyana cewa kuna jiran shugaba Muhammadu Buhari ya zo ne, watakila ko dan ku dan tozarta shi ko kuma a'a akwai ma kuduri na yunkurin tsige shi.
Wannan matsala ba ta fati ba ce, ba harkar APC ta fi ko PDP, ba magana ba wani wanda ya kawo magana cibiya. Mafi yawanci 'yan majalisa ba faɗa masu suna girmama shugaban ƙasa Muhammadu Buhari. Gwamnati guda ce da sashen zartarwa da sashen a dokoki, duka aiki ake domin a kawo al'umma sauki da cigaba.
Duk da yake dai akwai rahotannin da ke nuna cewar rashin bayyanar shugaba Buhari a majalisar wakilan yana da nasaba da yin gaban kanta da majalisar wakilan ta yi wajen gayyatar shugaban kasar ba tare da haɗin gwiwar majalisar dattawa ba. Wasu 'yan majalisar dattawan irin shugaban masu rinjaye sanata Yahaya Abdullahi Abubakar na ganin rashin dacewar gayyatar shugaban kasar.
To abu ne ya zo ya hada da harkar tsaro. Ba wata gwamnati a duniya wanda za ta zo ta bude wallanta a hili akan irin waɗannan tanade-tanade da ake na harkar tsaro, don saboda gudun katsalanda da kuma gudun batanci wanda zai shigo a cikin kasa da kuma wajenta. In shugaban kasa yana so mu shiga cikin wannan jawabin da zai bada, to ya rubuto. Don ya rubuto mu sai mu zo mun karanta mawa namu a zauren majalisa.
Da alama kuma tun da farko akwai rarrabuwar kawuna a tsakanin majalisar wakilan dangane da kiran da aka yi wa shugaban kasa, domin kuwa wasu 'yan majalisar tuni suka bayyana rashin gamsuwa da kuma goyon bayansu akan gayyatar shugaba Buhari a zauren majalisar. Shugaban kwamitin hulɗa da harkokin sojin sama a majalisar ta wakilai Shehu Muhammad Koko yana cikin masu irin wannan ra'ayin.
Mu kamar yadda kika sani abinda aka zo da shi kamar na faɗa na kuduri da cewa ga matsaloli kaza kaza ana buƙatar shugaban ƙasa Muhammadu. Ni kowa san matsayina a ƙasar nan, na faɗa na ce ba wani dalilin da shugaban ƙasa Muhammadu Buhari zai zo ko kuma a kira shi ko a summonin nashi a ce shi ya zo majalisar wakilai da cewa zai yi bada bayani. Ni na ce bai dada me hujjar da za a kira shi. Na faɗa ba shi ne soja ba, shi ne cewa air staff ba, ba shi ne cewa army staff ba, ba shi ne navy ba, shi ne IG ba.
A nan za mu dasa aya sai mako mai zuwa, inda za mu kawo muku wani sabon shiri ciki har da shirye-shiryen gudanar da zaben shugaban kasa a jamhuriyar Nijar. Godiya ga wakilan sashen Hausa Madina Dauda, Umar Faruk Musa da Halima Abdulra'uf. Cuba Herodio Done ya daidaita sautin shirin. Murtala Faruk Sanyin na ke muku sallama daga sashen Hausa na muryar Amurka.
A gai da Murtala, da wannan kuma ka zo ga shirinmu na ƙarshe, labarai a takaice.
To sarfila a takaice, a jiya talata 'yan tawaye daga kungiyar ta'addancin Boko Haram sun ɗauki alhakin sace ɗaruruwan yaran maza daga wata makaranta a jihar Katsina da ke arewacin Najeriya a makon da ya gabata a wani gagarumin hari a wannan shekara, lamarin da ya haifar da fargaba da bazuwan tashin hankali a yankin. Sama da ɗalibai 300 ne ba a gano su ba daga makarantar sakandaren gwamnati ta koyar da kimiyya a garin Kankara, bayan da 'yan bindigan ɗauke da muggan makamai suka kai hari a makarantar a ranar Juma'a, ko da yake wasu ɗaliban sun samu sun arce. Gwamnati da maharan suna tattaunawa akan makomar yaran, a cewar Malam Garba Shehu mai magana da yawun shugaban Najeriya Muhammadu Buhari. A jiya talata, zababben shugaban Amurka Joe Biden ya ce ya faɗa wa shugaban 'yan Republican masu rinjaye a majalisar dattawa Mitch McConnell yayin wata hirar waya cewa ko da sun saba akan abubuwa da dama, amma kuma za su yayin aiki tare akan wasu abubuwa. McConnell da yake bayyana amincewarsa ga nasarar Biden ya faɗa a jawabin majalisar dattawa a jiya talata cewa ƙuri'un wakilai 306 da Biden ya samu akan ƙuri'u 232 da Trump ya samu ya tabbatar da ikirarinsa na samun wa'adin shekaru hudu a fadar White House.
Masu sauraro, a nan mai kan ƙarshen shirin namu na yanzu, sai kuma an jima kaɗan da hantsi za ku dosa abokan aiki mu ɗauki da wani sabbin rahotanni a wani sabon shiri. Kafin mu sallama, muna miƙa saƙon ta'aziyya ga mai martaba Lamiɗan Adamawa Dr. Muhammad Barkindo Aliyu Mustapha, bisa rasuwar tsohon galadiman Adamawa Alhaji Murtala Aminu. Hakanan muna ta'aziyya ga Alhaji Bashir Tukur da sauran dangi bisa wannan rashi. Yanzu a madadin Baba Yakubu Makeri da ya taya na gabatar da shirin, da kuma Cibahiru Jido ne wanda ya bada umarni da ma injiniyanmu na yau,
Ni Sarfili Hashin Gumel da na shirya na kuma gabatar daga nan birnin Washington DC ke cewa salamu alaikum.